This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19:31.49 sai kuma kizitin da kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an waye gari lafiya. Grace Alheri Abuce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na yau Alhamis 3 ga watan Satumba. Da fatar an waye gari lafiya. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry na kira ga Amurkawa su goyi bayan yarjejeniyar da aka cimma kan shirin nukiliyar Iran. Hotunan gawar wani jariri ɗan Siriya mai gudun hijira sun zama abin kwatance kan matsalar ‘yan gudun hijira a nahiyar Turai. Sannan wata tawagar jami'an tsaron Amurka ta fara nazarin wani matsakaicin gidan yarin soji da ke Charleston na jihar South Carolina don yiwuwar kai wasu fursunonin gidan yarin Guantanamo Bay na ƙasar Cuba wurin.
Kanin labaran kenan, rahoton harin Boko Haram na baya-bayan nan daga jihar Borno.
Yankan limamin garin sun kone gida sama da 30, sannan sun zo akwai kauye Bungai, shi ma akalla sun kone gida, shi nan sun kori mutane sun ɗebi kayayyakinsu.
To muna da ƙarin bayani bayan labarai. To yaya lamarin wutar lantarki a jihar Niger bayan kwanaki 100 da kafa sabuwar gwamnati?
A garin Niger ba jin daɗin wuta, inda muke yanzu ana raba wuta ne wani lokaci ba za mu samu, wani lokaci ba, wani lokaci za mu samu.
Sai kuma shirin domin iyali wanda zai nazarin rawar da gwamnatin shugaba Buhari ta taka a yunkurin ceto 'yan matan Chibok cikin kwanaki 100 da hawa karar ga mulki, amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum, a saurare ga labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry na kira ga Amurkawa su goyi bayan yarjejeniyar da aka cimma kan shirin nukiliyar Iran. Na yi imani bisa ga darasin da na koya a rayuwa cewa yarjejeniyar da aka cimma kan shirin nukiliyar Iran mataki ne mai matukar fa'ida, a cewar Kerry, yayin da yake jawabi ga wata tawagar da ta kunshi kungiyoyin addinai da dalibai a Philadelphia. A birnin Washington, yar majalisar dattawa Barbara Mikulski daga jihar Maryland ta ba da sanarwar cewa za ta goyi bayan yarjejeniyar wacce ake kira jadawalin ɗaukar matakin gamayya JCPEO a takaice, inda ta zama ta 34 a jerin 'yan majalisar dattawan da suka amince da yarjejeniyar. Amincewar da ta yi ranar Talata na da matuƙar muhimmanci saboda ta cike ma shugaba Barack Obama ɗan giɓin da ya rage masa na ikon yin gaban kai muddin ya fuskanci ƙudurin ƙin amincewa daga majalisar. Su ma 'yan damakarar da ke majalisar wakilai sun ce su ma za su tabbatar sun sami isassun ƙuri'un daƙile duk wani yunƙuri na hana shugaban yin gaban kai. Wani mai magana da yawun fadar White House ya ce jerin sunayen sanatocin da suka ce za su goyi bayan yarjejeniyar da aka cimma kan shirin na nukiliya na ƙarfafa ma gwamnati gwiwa. Ganin yawan muhimmancin al'amarin, duk da duk wata ƙuri'a na da muhimmanci, a cewar Josh Arnes, mako mai zuwa ne dai majalisar tarayyar Amurka za ta yi muhawara kan yarjejeniyar a ranar da wa'adin da aka bata na nazarin yarjejeniyar ke cika kafin ta kada ƙuri'ar amincewa ko ƙi. Masu sukar yarjejeniyar na cewa bata tanaji tabbacin cewa Iran ba za ta kera makaman nukiliya ba, kuma za ta bar Iran ta yi amfani da kuɗaɗen da aka kama a baya da ɗaunayin ta'addanci wanda zai zama haɗari ga Isra'ila ƙawar Amurka. A Philadelphia, Kerry ya jaddada cewa duk wata janyewa daga yarjejeniyar da Amurka ka yi za ta janyo haɗarin gaske.
Hotunan gawar wani jariri ɗan ƙasar Siriya mai gudun hijira wanda ruwa ya tura zuwa gaɓa ƙasar Turkiya, waɗanda kuma aka buga su jiya Laraba a jaridu a faɗin Turai, nan da nan suka zama abin kwatanci kan matsalar 'yan gudun hijira a nahiyar. Ɗaya daga cikin hotunan na nuna yadda gawar yaron ke kwance cikin kumfan ruwa, wani hoton kuma na nuna wani sojan ƙasar Turkiya na ɗaukar gawarsa. Hukumomin Turkiya sun yi imanin cewa yaron na ɗaya daga cikin bakin hauren Siret 13 da ruwa ya ci zuwa Laraba, bayan da wasu ƙananan jiragen ruwa da suka tashi daga Turkiya zuwa Tibril Coast na Girka suka tuntsire. Shugaban sashen agajin gaggawa na ƙungiyar Human Rights Watch mai headquarta a birnin New York, Peter Buchet, ya yi alawa dai da abin da ya kira halin ko oho da shugabannin ƙasashen Turai ke nunawa ga masu ƙoƙarin gujewa yaƙi da kuma talauci.
Wata tawagar jami'an tsaron Amurka ta fara nazarin wani matsakaicin gidan yarin soji da ke Charleston na jihar South Carolina don yiwuwar kai wasu fursunonin da a yanzu haka ke gidan yarin Guantanamo Bay na ƙasar Cuba wurin. Tawagar na nazarin ne daga jiya Laraba zuwa yau Alhamis a sansanin sojin ruwan na Amurka na Consolidated Brig da ke tashar kayan makaman sojin ruwa da ke Charleston, a cewar mai magana da yawon ma'aikatar tsaron Commander Gary Ross. Bai bayyana ko za a yi irin wannan nazarin sansani a nan gaba ba. Wata tawagar jami'an tsaro ma ta nazarci wani sansani a Leavenworth na jihar Kansas a farkon wannan watan. An fara nazarin sansanin na Leavenworth ne tun daga ran 13 ga watan Agusta. Ana buƙatar kai fursunoni wajen 50 a gidan yarin Amurka, a cewar jami'in na ma'aikatar tsaron Amurka. Yanzu haka akwai fursunoni 116 a gidan yarin Guantanamo Bay, da yawa daga cikinsu ana iya kai su wasu ƙasashe daban.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani alkali a birnin Baltimore na gabashin Amurka ya ƙi yin watsi da tuhumar da ake wa wasu jami'an 'yan sanda shida kan mutuwar wani ba'amurke baƙar fata wanda ya mutu a hannun 'yan sanda. Alkalin ya kuma ce za a yi wa kowane ɗan sanda ne shari'ar gaban kai. Wannan hukumcin ya zo ne sama da watanni 3 bayan da Fede Gray ya mutu sanadiyar mummunan rauni da ya samu a ƙashin baya yayin da yake ɗaure da ankwa cikin motar 'yan sanda. Mutuwar Gray dai ta ruruta muhawarar da ake yi kan yawan mutuwar matasa baƙaƙen fata a hannun 'yan sanda, ta kuma janyo zanga-zanga da ta sa har sai da jami'an gwamnati a matakan jiha da na birni suka gayyato jami'an tsaron ƙasa na musamman, suka kuma kafa dokar ta ɓaci a faɗin birnin. Jami'an 'yan sandan sun fuskanci tuhumce-tuhumce da suka haɗa da mataki biyu na yin illa da janyo haɗari da gangan da kuma kisan kai. Ɗaya daga cikinsu wanda shi ne direban motar na fuskantar ƙarin tuhuma ta kisan kai na mataki biyu.
Shugaban Amurka Barack Obama jiya Laraba ya zama shugaban Amurka na farko da ya taɓa ziyartar wata al'ummar arewacin yanki mafi sanyi na Arctic Circle a Amurka tun yana kan gadon mulki, yayin da yake harmar kammala ziyarar kwanaki 3 da ya kai Alaska da zammar daɗa nuna illar canjin yanayi. Bayan ganawa da shugabannin ƙabilu da masunta a Dillingham, inda aka fi samun kifi jinsin Sockeye Salmon a duniya, ya zarce wata makarantar wurin inda ya bi sahun yaran wajen sanya tufafin Indiyawan daji yayin da suke rawar gargajiya.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. To, bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihohin Borno da Yobon Najeriya, inda rahotanni ke nuni da cewa waɗansu a ƙananan hukumomin Gujiba da wato Guzamala aka kaiwa hari. Wakilinmu Haruna Dauda Biyu na ɗauke da shirin.
Wannan lamari yana aukuwa ne dai lokacin da rundunar sojan ƙasar ke kirarin sace kwato garin Gamborun Gala, dai daga cikin garuruwa da ke kan iyaka da ƙasar Kamaru, wanda yayin kungiyar Boko Haram suka kai gida a ciki a can baya. A yan kwanakin nan dai ana ci gaba da samun hare-hare ne a ƙauyuka, duk da irin nasarorin da rundunar sojan ke samu, sai dai mazauna ƙauyukan na ci gaba da kokawa ne game da irin harin sarika noke da yayin kungiyar Boko Haram din kan kai musu, wanda ake danganta shi da shure-shure. Sai dai mazauna ƙauyukan na ci gaba da kiran hukumomin tsaron ne da kuma jin hankulan masu ruwa da tsaki da suka musu dauki game da irin halin da suka fada a halin yanzu. Malam Muhammad Rabiu, ɗaya daga cikin mazauna ƙauyukan da ke karamar hukumar Guji ba a jihar Yobe, ya shaida min tawayyatar ho cewa yayan kungiyar Boko Haram din na cin karansu ba babbaka a irin ƙauyukan su.
Abubuwa suna ta faruwa kuma a nan lungun Guji ba local government Yobe sitar kenan.
Haka
kwata-kwata mu a gaskiya ta zan babban kuka da mun ka bada inda hanyar kuka ka bayar har hukuma ta ji wani abu ko kuma a ji wani abu nan ne ga yanda abin da yake tafiya.
Haka.
Yawwa. To abubuwa ne an yi shi daya biyu uku sama da haka har yanzu mu a hukumar soja wanda za a ce soja ne a Najeriya zai shiga wannan yankin ya kai mana gudunmuwa ba kuma gaki sai halaka mutane ake yi.
A wani gari kenan.
Gaga. Tuesday akwai yadin kuwa inda kwanakin baya har kuka she kai kare ta cewar an kai hari din nan. Sannan yanzu shekaran jiya waccan yau kwana uku akwai bula akwai bandila sun je sun yanka limamin garin sun kuma bandila. Sun yanka limamin garin sun kone gida sama da 30. Sannan sun zo akwai kauye Bungai. Shi ma akalla sun kone gidaje nan sun kori mutane sun ebi kayayyakin su. Kaga Abuni gari kanta wanda take bakin kan kwalta ma sun zo sun harbe mutum biyar. Sannan mu a gaskiya gaba daya kamar akalla ma mu hukuma ko bata san da mu bane ko kuma a'a rashin da adalci kuma sai a ce ana aiki ana taimako mu babu wanda ya kai mana gudunmawa wannan yankin.
Kana nufin babu su sojoji a wannan yankin?
Wallahi kaga yadin kukuwa. Kwanakin baya an je an kone gida 170, an kone mota 30, an kone shagunonin gari soja bai je garin ba Allah.
Shi ma Malam Moro Ali Bukara, ɗaya daga cikin mutanen da suka samu tsallakawa zuwa ƙasar Nijar, ya shaida min irin halin da al'ummar nan suka shiga sakamakon zafafa hare-hare a ƙauyuka da ayan ƙungiyar Boko Haram ɗin kan yi.
Jihar Niger inda wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya yi nazarin abin da yake ciwa al'ummar jihar tuwa ƙwarya yayin da sabuwar gwamnatin jihar ke cika kwanaki 100 da kama aiki.
Wutar lantarki na ɗaya daga cikin abin da al'ummar ƙasa ke matuƙar buƙata domin tafiyar da harkokin rayuwarsu ta yau da kullum, kama daga gwamnatocin da suka gabata har ya zuwa wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari. Sun yi ta baiwa 'yan Najeriya tabbacin bunƙasa samar da wutar lantarkin, al'amarin da ya sama tsohuwar gwamnatin Jonathan ta ce fanar da hukumar samar da wutar lantarkin ga 'yan kasuwa. To ko ya zuwa yanzu kwalliya ta biya kuɗin sabulu? Da farko ga Yusuf Adamu Muhammad mai askin baba Amina.
Transformer wanda suka siya hannun gwamnati ba su canja su ba. Ni ina gan wurin da ake dan samu matsala kenan. Sai ka kana complaining kace transformer ya sai ka ji wani angwa kamar angwana ma. Shi yasa ni naji dadi wanga tambaya mu ne. Waya unit din mu yana cirewa. Mun dinga zuwa muna complain sai zo a fixing. Can sai a ce mana wani abu ne. Sai an applying zuwa Abuja. Kuma abun bai wuce 35,000 ba ko mu karan kanmu mun sha canja wannan unit din.
Sunana Anamina Peter. Ina sanan welder. Sannan kuma a garin Nanja ba jin daɗin wuta. Inda muke yanzu ana raba wuta ne wani lokaci ba za mu samu wani lokaci za mu samu. So abinda muke so muna son shugaba ya ɗauka mana mataki akan wutan nan.
Kamar ya ake shafar aikin ku rashin wutan sosai?
Gaskiya rashin aikin mu in ba wuta ba inda za mu yi aiki. Kuma ina jawo mana matsala da gamin da kwastomomin mu wanda suka ba mu aiki.
Sunana Sani mai injin Amina. Ba a kawo ta akan lokaci, kuma idan anka kawo ta akan lokaci wani lokaci ba mu karkare aikin mu ma a dauke ta. Tunda abinda ake kawo 12 a dauke ta kuma karfe 5 na yamma, kasan ko kuma a haka din ma ba zai fasa wata ya mutu a kawo maka bill. Kuma wannan ma ba shine matsalar mu ba. Matsalar da ke ciki guda ɗaya ne, mangaren gyara shine matsalar mu. Duk yanzu nan ka duba yanzu da atta da in ka bi transformer nan yanzu ka wallahi wata sai ka isko kusan ta kai sati nawa kebur nana a kasa.
Ko da yake dai yunkurin jin ta bakin jami'an kamfanonin samar da wutar lantarkin ya ci tura. Amma a kwanakin baya na zanta da shugaban kamfanin da ke kula da tashoshin wutar lantarki na Kayinji da Jaba Kanar Sani Bello mai ritaya ga kuma abin da yake cewa
kasan da a cikin waɗannan mutane kaina chairman na kamfanin daya na mai bada wuta Kanji da Jaba wanda yake muna iya generating megawatt kusan 1300 to amma akwai matsaloli. Matsaloli na farko dai ko da mun yi generating power din yadda ake so babu layi da zai kai shi ko ina ko a yanzu ma da yake ba mu generating 1100 kudin wani lokaci in muka yi generating power sai a ce kada dauko kada a sashi a layi domin aka sashi a layi zai kashe layin gaba daya saboda layin ya tsufa ba shi da amfani sannan ko layin nan gwamnati ba ta bada shi ba in ba gwamnati ta bada layin nan ga ko ƴan kasuwa ba ko kuma ita gwamnati ta sa kuɗi mai yawan gaske da ƙara ingancin layin nan ba to duk wani power da aka yi wai ko me aka yi wahalan bazari.
A halin yanzu dai bayanai sun nuna cewa hukumar da ke kula da haƙƙin ƴan ƙasa masu amfani da kayan yau da kullum na shirin gayyatar kamfanonin samar da wutar lantarkin game da farashin wutar lantarkin da akasarin ƴan Najeriya ke kokawa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla bari mu karkare a jamhuriyar Niger inda wata kungiya mai hali baiwa ta tallafa wa marasa galihu kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin mu Yusuf Abdullahi ya hada mana.
Kungiyar nan ta kasa da kasa da take tallafa wa nakasassu da ake kira Handicap International tare da taimakon hukumomin shiyar Yamai ta daya su ne suka bada taimakon waɗannan kayakin waɗanda suka hada da kekunan dumki da kayakin saka kujeru da na aikin fata. Sumaila Giwa ɗaya daga cikin nakasassun na birnin Yamai ya bayyana irin tasirin da waɗannan kayakin za su yi wajen kyautata rayuwar nakasassu da ma kare su da al'amarin barace-barace wanne ya zama ruwan dare ga duniya a nan birnin Yamai.
Kowa in ya iya aiki hannu, in yaro ya iya aiki hannu, insha Allah yana ke da kanshi. Kuma mutane ko gwamnati ma inda ya gani kai kana kowa ma yaro aiki ya san gaskiya kana yi kokari. Duk yaro ko wanda bai da nakasa inda mun gane shi yana yawo in yake bai cikin école bai wani abin ga mun gane shi muna ce mai dan Allah mu ya gwada mana iyayensu mu ze mu ga mu iyayensu su zo don Allah su kawo shi mu koya mai aiki.
An dai gudanar da bikin ba da wannan taimakon ne a ƙarshen jagorancin magajin garin Shirin Yamai ta daya Hamma Saidu wanda yayi amfani da wannan damar ta bayyana wa nakasassu hanyoyin da za su bi domin ci gaba da samun tallafi wajen hukumomi da ma kungiyoyi masu zaman kansu.
Muna so wanda ke gaba wanda suna gaban nan su ma su lissa su gani menene ya kamata a yi musu waɗannan su yi proje-proje ana yi a kai su waɗansu wuri ana yi a kawo su meri wanda meri zai iya ya dauka sai meri ya sa cikin abin nan shirin shi tun da yanzu cikin wannan wata tana bayan sallah mu yi konsai an yi konsai za a fara menene ya kamata mu yi muna shirin abin da aka ce bilje da bai sisima don in ba cikin wannan ne cikin shirin nan ne an sa ku kenan da wuya in muna cikin da milkans sai ake a yi muku formation.
To koya da kasassun suka ji da wannan shawara ta magajin garin shirin Yamai ta daya ga abin da Sumaila Giwa ke cewa
an ka ce rishin sani ya hidare ruhu abinda yanzu da ya gaya muna ka gani mu yi kokari inda aka gaya maka aka ce wane gyara kayanka bai zama sabce mu raba ba sun yanzu da ya ga muna kacin su yi bidizai din su na shekara mu ma za mu yi kokari mu gwada abinda muke so abinda muke bukata gare su wanda za su taimaka muna mu ci gaba da aikin nan wanda zai hana mu dinga kai muna tara hannun nan muna sa su a takarda mu zai mu gwada musu.
Matasa dai na kasasu guda 40 maza da mata su ne za su ci moriyar wannan horon a tsawon kwanaki 15 wanda a ƙarshensa za a ba su takardar shaidar kammala ɗaukar horo. Yusuf Abdullahi, rashin Hausa na muryar Amurka daga Yamai, jamhuriyar Niger.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo muna cewa ƙarfe 1:19 ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah, ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka hui ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau ‘yan matan sakandaren Chibok suka cika kwanaki 506 a hannun ‘yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan dare duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da yunkurin da gwamnatin Muhammadu Buhari ke yi na ceto ‘yan matan da kuma maida su ga iyayensu da rai. A makon jiya aka yi gangami a biranen tarayyar Najeriya da dama da suka hada da birnin tarayya Abuja da kuma Eko. Na nuna jimamin cika kwanaki 500 da ‘yan matan Chibok suka shafe a hannun ‘yan kungiyar Boko Haram ba tare da samun wani haske game da ceto su ba. Yayin da shugaba Buhari ke cika kwanaki 100 da rantsuwar kama aiki, ‘yan Najeriya na bayyana ra'ayoyinsu kan kamun lu da ‘yan gwamnatin. Ta haka na tuntuɓi Malam Lawan Zanna, ɗaya daga cikin iyayen ‘yan matan da aka sace, wanda kuma ya kasance sakataren kungiyar iyayen ‘yan matan, domin jin nasu ra'ayin kan abin da ya fi so sa musu rai, wato ceto ‘ya’yansu.
Yanzu haka abinda zamu abinda mu iyaye muna ce Ubangiji Allah ya sa a zuciyan shugaban kasa bisa ga alkawarka da ya doka kamar da game da ‘yan matanmu. Mu iyaye muna yi mar addu'a a cikin wannan sabon canji da Allah ya yi mana ma kasar Najeriya gabaki ɗaya, ba ma mu iyayen ci ba kawai ba, domin abinda ya rasa da mu namu rai ne, amma kuma akwai wasu wanda sun rasa. So mu abinda muke mar addu'a shine kamar yadda yayi niyya, muwa yanzu mun biya a kwanan nan ma ya aika mana sako cewa mu yi sake hakuri, yana kan batansa, yana so ya gan cewa lalle yayi kuma samu mana ‘yan matanmu an zo yi mana handing over, domin shekaran jiya ya aiko gwamna Tashin Shettima mun yi mana jawabi sako na shugaban kasa. To har yanzu mu zuwa na yanzu wannan da yake tasa kika same ni a hanya, ban samu ba yanzu tashi da biyola na kwana a hanya. Amma yanzu haka ina so mu je mu ta iyaye mu ba su sakon da gwamna shugaban kasa ya aika gwamna Tashin Shettima, mu iyaye akan cewa Allah ya yarda, Allah ya yarda zai yi kokorinsa kuma ya kwato mana kama tamu. Mu da muka ji wannan sakon daga bakin gwamna muka farin ciki, kuma muka aika wa ta waya ma sauran iyaye kuma suna jin daɗi suna murna a kan cewa lalle a sai wata rana za mu tunwa duk fagen cikin da muka shiga ciki, wata rana za mu zo mu ga ‘ya’yanmu da rai. Mu muna sakin addu'a.
Yawa, to Malam Zanna, yanzu dai shekara ɗaya kenan da kusan wata 6 da sace ‘yan matan nan naku, akwai wani abu da kuke gani ya sake game da wannan lamarin?
Ba wani canji da muka samu, mu dai kawai har yanzu muna kan a yadda abin ya kasance da mu har yanzu, sai da kai mana alƙawarin kan cewa mu yi hakuri mu duba abin da gwamnatin zai iya yi mana.
To wanne mataki ne wannan gwamnatin da dai take cika kwanaki 100 da kahuwa kake gani ya ɗauka daban da matakin da gwamnatin da ta shuɗe ta ɗauka dangane da batun ceto ‘ya’yanku nan?
Matakin farko yanzu bisa ga tsaro da muke da shi mu iyaye da muna kasan Chibok, bisa ga matakin farko yanzu shugaban kasa ya ɗauka, mu iyaye yanzu muna samu kwanciyar ba tare da mu ji wayansu bambamai da kuma harbe ba. Na biyunsa kuma inda ake ce wannan wajen baya da kyau, inda ya sa jami'an tsaro sojoji sun shiga cikin daji na su yin kilarin, so yanzu haka muna gani alama ya nuna wannan gwamnatin ta shi gwamnatin Jonathan, domin Jonathan mai yaudare ya yaudare mu iyayen Chibok. So in magana gwamnati wancan ma an burzance shi, domin Jonathan ya yaudare mu kawai, ya ce mana za ki kawo mana ‘ya’ya mu kuma bai yi komai ba. So yanzu wanda ya ce ya tura mana mu iya kan cewa mun yi hakuri, zaman lafiya, mun samu zaman lafiya a wajenmu, muna tare muna kewaye da sojoji kuma securities. Na biyunsa inda muke aiki mu na karfi na iyaye a to noma a kauye, muna yanzu haka kowane iyaye su fita gwamnati. So muna gani a kan cewa wannan gwamnatin soma farawansa yanzu haka ya nuna mana in Allah ya yarda za mu samu zaman lafiya in kyale ma yan kasan gaba da ba ma kawai mu iyaye kawai ba.
Yawa to akwai waɗansu iyaye da kuma ƴan mata da nayi hira da su bayan sace ƴaƴan ku nan da suka bayyana cewa sun yi sallama da makaranta sabili da gudun kar su je abin da ya faru da ƴan matan ku dan ƴaƴan ku nan ya sake faruwa da su. Ya kake jin
wannan sallama da makaranta yanzu inda muke ma makaranta babu gaba dayanta ƴaƴan mu yanzu kama daga nursery school zuwa primary har zuwa secondary zuwa tertiary yanzu haka gaba daya ƴaƴan mu suna zube ba magana ilimi ma babu gaba da wannan ya kawo mana koma baya da kuma rashin jin dadi ba ma jin dadin sa domin a gaskiya a zamanin yanzu a ce in ya ko ya ba samu ilimi ba to muna gane kamar mun yi asara so wannan akan wannan mataki muna gani kamar Allah ya sa cikin alkuru da ya dauka na ciwo da uku da ci sai zai shude wannan alamar na rashin zaman lafiya din zai fara gare ta ji wataƙila zai a ci gaba da makaranta inda muke. There's a place in your heart and I know that it is love and this place was brighter than tomorrow. Try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place.
Fuskokinku da ƴaƴanku lafiya muna kuma yi wa gwamnatin tarayyar Najeriya fata alheri a yunkurinta na ceto ƴan matan Chibok. Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu koma kan batun neman zuri'a. Yanzu a madadin Malam Lawan Zanna ɗaya daga cikin iyayen ƴan matan Chibok da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
gaskiya kayayyakin Najeriya sukan yi sha bamban da irin na waje dalili kuwa shine product din Najeriya za ga ba su irin design da na waje ba.
Wata kalubala da ƴan Najeriya ke neman ganin shugaba Buhari ya haska tocila a kai sai kuma ku biyo mu kan wannan ashirinmu na gaba da kuma tsokacin waɗansu gwamnoni kan zaben ministoci. Kafin nan ga takaitattun labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry na kira ga Amurkawa su goyi bayan yarjejeniyar da aka cimma kan shirin nukiliyar Iran. Hotunan gawar wani jariri ɗan Siriya mai gudun hijira wanda ruwa ya tura zuwa gaba a ƙasar Turkiya wanda kuma aka buga su jiya Laraba a jaridu a faɗin Turai nan da nan suka zama abin kwatance kan matsalar ƴan gudun hijira a nahiyar ta Turai. Ƙasar Turkiya ta ƙaurar da ƴan jaridar Burtaniya biyu da tafuntansu waɗanda ake tuhuma da ta'addanci daga yankin Kurdawa zuwa wani gidan yari mai tazarar kilomita 500 daga wurin.
To a gaishe ka masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin mai sallama bari mu yi gaisuwar ban gajiya da fata alheri ga Linda Jumai Iliya da fatar an isa gida lafiya. An gode da karamta tsofaffi Allah saka da alheri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Ka Almasi da ya taya ni gabatar da shirin da Malam Sidi da ya taimaka wajen haɗa shiri da bada umarni. Da kuma injiniya mu na yau Mr. Utko Alheri ke muku fata alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.